Washington, D.C. Assalamu alaikum, saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, D.C. akan mitoci 2531 kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai da Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wata tashoshin na Zango FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana. Za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azzam
tare ni Amina Buhari Auna.
Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan gudun hijirar cikin gida wanda aka sani da IDPs. Shin kowane irin hali suke ciki a yanzu?
Awa nawa kai hanya?
Domin dai kwana biyu da yi daya.
Kuna tada gas? Eh, abinci fa?
Ba, abinci sai dai ruwa.
Eh, to da kusan kamar akwai wani wasoki da aka kama muku?
Ga mu nan ga hili dai ku.
Dai akwai masu takawa a ƙasa domin zuwa sansanin wurin ƴan gudun hijira na cikin gida. To, yau dai shine ran tunawa da mutanen da ta'addanci yayi barazana ga mahallan su a duniya. Amma yau za mu mayar da hankali ga waɗanda ta'addancin ya muku hana shafa a nan wuraren.
Dalilin kina da yasa wakilin sashen Hausa wato Amina suka hado mana rahotanni daga Dagaram a Niger ta Maragari ta hado mana rahoto akan kuɗin tallafi da Ali Kwadangote ya baiwa ƴan gudun hijira a Niger.
Kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran, Haruna Dauda kuma ya jiyo mana ta bakin su ƴan IDPs din da halin da ke ciki a birnin.
Daga Adamawa kuma Ibrahim Abdulaziz ya tsawo ni jami'in da agaji gaggawa akan gudunmawar da gwamnati ke bayarwa.
Muna kuma tafi da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku biyo mu don jikwana a cikin yau da gobe.
To bari mu yanzu zamu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce menene fata ga mutanen da ta'addanci ya raba su da mahallansu ko ya sa su a cikin wani hali a inda suke. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
A yau ta fito daga wurin LB mai nama ya da gungume inda ya ce salamu da gobe mutanen da ta'addanci ta raba su da gida, fatan mu Allah ya saka fara ce hakan.
Sai kuma sakon Adamu Abubakar Bajoga inda ya ce salamu ya gobe ikon Allah, gaskiya mutanen da ta'addanci ya tsada su abinda ya dace gwamnati ta taimaka musu don kiya suna son taimako don wasu sa bara suke akan titi da takaice.
Shi kuma Bahari Yahya Unguru tare da kawo mai dugu Unguru cewa suka yi yau da gobe ikon Allah. Hakika mutanen da suka rasa mahallansu sanadiyar ta'addanci suna cikin halin kakani kayi, don haka muna ta su da addu'ar Allah ya kawo musu mafita.
Sai kuma sakon wai dan baba daga jihar Gombe inda ya ce wannan hali da suka shiga lalle Allah yana jarraba su ne, kuma mu koma gare shi da ya kawo musu sauki da kuma doki ya ba su mafita ya sa su koma cikin mahallansu.
To amin. Amsar mu kuma ta gaba ta fito daga wurin Abdulrashid Dola Musa Gwadabawa inda ya ce salamu yau da gobe, hakika ina matukar jajantawa al'ummar da suka rasa mahallansu fatan Allah ya musu gata.
To Alhaji Mele Yusufari kuma ya amsa daga jihar Yobe ya ce mutanen da rikici ya raba da mahallansu abin tausayi ne, fatan mu dai Allah ya mayar da su gidajen su cikin kwanciyar hankali.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga wurin Aminu Adamu Malama Dori da Kabiru Hassan Malama Dori inda suka ce salamu yau da gobe ikon Allah, to kika mun musu fatan dawowa rayuwa cikin lumana da kwanciyar hankali, kuma muna kira ga gwamnati ta taimaka ta gina musu sabon mahalli.
Suleiman Adamu Tandari Fuskumiyar yau ya ce yau da gobe A gaskiya ya kamata gwamnati da hukumomi su tashi tsaye su taimakawa al'ummar da rikici ya raba da muhallansu, domin gaskiya suna cikin halin tausayi da damuwa. Fatanmu shine ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali.
To shi kuma Armaya Usaini cewa yayi hakika barin muhalli sakamakon ta'addanci abantar da Allah wadai ne. Muna fatan Allah Ubangiji ya kawo musu sauki a duk inda suke, Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a fadin kasar mu baki daya.
Sai kuma Hindi Suleimani inda take cewa assalam yau da gobe, ina kira shugabanni da su tallafa musu, Allah ya yi musu gata, amin thumma amin.
To Aisha, amsar mu karshe a yau ta fito daga wurin Khadija Baba Wuro Elnafati, inda ita kuma tace fatana gwamnatoci da masu hannu da shuni su tallafa musu da kayan abinci da matsuguni. Masu sauraro mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Jama'a, ga rahoton da Tamar Abari ta hado mana daga magaram.
Zakari Umaru shi ne gwamnan jihar Maradi, ya yi karin haske kamar haka.
Wannan mutanen suna nan a da kuma hakimar tasu da kamar da 2020. Alhamdulillahi muna ba su taimako kowane wata. Akwai gwamnatin Nijar, akwai gwamnan jihar Sokoto, duka sun aiko mu taimako, wanda kuma akwai masu hannu da shuni kamar su famu wannan ya kama daga fadantar duniya mai yayi da kamar su Asira. Kuma mantan ta bi fondation da Dangote ya turo wajen trela 16 shaƙe da kaya, sun kawo mana suna wajen ton 530 na abinci da kayan shinkuda da narwa. Don kira ta dai wannan taimakon zai kai kimanin wajen miliyan 300 na sefa.
Yanzu nan taimako an rarraba musu?
Mu muna da tsari tun da zama ne wanda ba a san ba lokacin da zai kare, kenan ba duka abin da muka samu za mu ɗauke mu rai. A'a, al'adi wata-wata ne an kidan ya zo an san ko suna wale da su da gidansu.
Ke sakar ba babban damuwar hukumomin da masu yan gudun hijirar su koma garuruwan na ainihi.
Abin su fi damuwa da shi amai do tsaro cikin garuruwan su koma gida. Gaba tsarin Najeriya kaman jahohin da abin ya shawa ko shi ya kusa na rubuta musu wasiƙa na su zo mu zanna tare da su mu bi da matakan da ya kamata a ɗauka na mai do tsaro cikin yankunan nan waɗanda yan ta'adda suka mawaye. Amai do tsaro saboda jama'a na su koma cikin gida su koma cikin garuruwan su. Wani kalabe haka na hanci su da kanka mu kai su ne su ga iyaka mu da su da cikin hadari wanda zama yan gudun hijira ke kawo musu.
Su ma yan gudun hijirar da suka samu wannan taimako sun na godiyar su ga Dangote da ma sauran waɗanda suka taimaka musu kamar haka.
Suna na Dawani Muhammad Dangira, mun ji daɗi sosai. Duk wanda ya fito daga Najeriya ne kuma daidai da Allah san barka, don babu wanda ya tafi da yunwa ko fitowa. An samu taimako sosai da zahiri da kawata gaskiya, Allah mun samu karɓuwa ga jama'a. Kowane jero da ainihin wace wadai da aburwa da wuce da aka isa ma wannan kungiya ta ɗaura ta kan gaskiya, alhamdulillah ɗima mun gode mata. Wanda dai sai Allah ya sa an ka samu harka na taro gaskiya, muna fatan kowa kuma ga muhalli.
Kuma daga gare ta wata mana gode, Allah ya kara mai imani da yanayin shi na buɗin Allah ya mishi, Allah ya kara mishi. Eh na ana bula da mu har hukumomin ba, eh mun gode masu ta taimaka da abinci duk ga wata zuwa wata haka. Muna sa Allah shi ba mu iko, Allah shi da mu ko ka san mu magana da ya da hankali kwa shi Allah ya ta.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Kyauta. A can kuma jihar Borno, wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya tuntuɓi su ƴan IDPs a sansanin su domin jin halin da suke ciki. Haruna, gare ka.
Sai Allah, wallahi ba abunci,
ba komai,
ba komai. Allah ya ba komai, Allah. Wallahi
Sumai Usman daga Mairari kasar Guzamala gudun hijira ne dukkan to mu kam sai dai mu ce alhamdulillah kaga ban mu da komai ga yaran mu duka ba wanda ya kai da kaya ban mu da abinci tunda muka zo nan Alindume Allah ya masa albarka ya kawo mana abinci in ba shi ba ba wanda ya kawo mana abinci mun ka gane mun gode wa Allah tunda akwai rai mun gode wa Allah zamu samu wanda zai ba mu tunda muna nan kam kuma kowa yana shiga yana kallon mu kama inda ka zo nan ba wanda ya zo ya tambaye ko haka ma sai kai sai da kai da kanka Alindume shi da kansa bai taba zuwa nan ba amma ya ji labarin muna nan ya ba mutane kaya an kawo mana abinci su shinkafa su masara su wake su mai duk Alindume ya aika mana ya kawo mana kuma alhamdulillah mun gode masa Allah ya kara masa girma
Abubakar daga mai dare Guzamala dan gudun hijira ne du mun gode Allah amma yanzu bamu da layya bamu da komai a yanzu haka
sunana Zainab Ali Kamongono kane to har yanzu dai ba dadi yara na biyu
sunana yan gudun hijiran ina ne
mu yan bagani
baga shekaran ki nawa nan
shekara
kwanan nan kika fito a wannan hare-hare na bayan nan kika fito
wannan na bayan
to yanzu ya yanayin rayuwa take anan gare ku
ba laifi mun ji dadi
amma kafin a kawo muku wannan doki a yanayin kuke samu abinci akwai shi ko kuma ana karancin shi
ana karancin shi kadan kare dai muna samu
kina da yaya nan ne
ina da yara
biyu kuma duka kuna tare mai gidanki ba
mai gidana ma yana nan
to Allah ya ce baka yau ga mama na kuma ta mama sunanki ba
sunana
gode ga mama na ita ma sanu mama ya sunanki
sunana
hawa kaji je ma da yarki ba daga ina kika zo
daga doro
na'am
daga doron ba
ko doro ko kamar shekaran gidan nan ko wata
na shirye
ba gidan da mutuwa ba ma
wallahi
wannan rikicin bayan bayan nan ne gidan
shirye
sun zo da mai gidan da yaran gidan ko ya rayuwa take a nan gare ku ka
fa mun gode ma Allah mun gode Allah ya saka wa
yanzu za ka ce ku faɗi bukatunku da kuke so gwamnati ta yi muku me za ku ce kuna bukata ku a nan
bukatar mu amma shi ne abinci sikirori
da Allah ya taimaka yawwa zaman lafiya kuma ko
da zaman lafiya
to ga waya ta maman na
zaman lafiya
duk da kanku da goyo da yaya
suka nan ku da
Maryam ko Maryam ga ina kika zo ke
daga doron ba
ke ma yar ba gan ne to ya rayuwa take ka
gaskiya rayuwa kallon mara rayuwa gaskiya haka kika ta
ba tun abinci ba kuna samu yashashe
gaskiya abinci kan ba ma samu tunda ba mu da kati
ba ku da kati ku ne so me zaki cewa gwamnati ganin cewa ku da ba ku da kati me za ku faɗi ma gwamnati
mu ne muna so garin mu yi lafiya mu kuma wuraren
kawai to kin ce ba ku da kati kamar wanda ba su da kati san san ba su wani abinci ne koya
ba sa sa babu abinci ba tunda ba ku kati
kun da ne sosai na nan
watan mu shida
wata biyu da
wata shida
to Allah ya taimaka sanu mama na yawa ya sunanki
Aisha
to me zaki cewa gwamnati
wallahi ya mu ne je daga doron ba ga muku
ko shi ko zo nan kam din
kan ne ina ga so mu wata shida
ko to ya ku rayuwa take gare ku ganin cewa kuna kan biyo wata shida kun baro garuruwan ku na asali da ma wata kila abubuwan da kuke amfani da shi kai kin kura soro ya rayuwa take nan gare ku
gaskiya ba ku da abinci kuma kaya ma haka ya zuwa mungunnu
awa na kuka yi hanya
domin dai kwana biyu da yi ni daya
kuna tafiya a kasa abinci ba
abinci sai dai ruwa
To da ku zo nan kamar akwai wani masoki da aka sama muku?
Ga mu nan ga hili dai ku zazzawo.
Yanzu na ga ku a filin Allah ta'ala ka nan kuke kwana.
Haka nan muka kwana da sanyi da iska dai ya rude mu.
To me gidanki fa?
Me gidana ma ni ba sai inda yake ba yanzu ma ni kadai ce.
Yau kwana na biyu a garin nan.
Kuma wani masoki da kuka samu?
A'a ba mu samu sauki tun daga mana a fili zaure.
Yanzu na ga ku a nan
har ba mu da ko ban daki.
An daki ne ku zo da su.
Su shi da kuma da mama ta ga ta na tsohuwa ko sawu ma ba ta da.
Ni sunana Alhaji Musa Ajeri Doron Baga kuka local government ina Doro kam akan Baga hanyar Baga mu dai mun jima a nan gidan yanzu watan mu bakwai gidan nan ba wanda ya taba kawo muna abinci wanda za mu ci na wata daya ba ba mu ba har yanzu kuma muna fira da yan jaridun kamar yanda muke yi da kai muna kiran ma'aikatan gwamnati muna ga musu yanzu nan yau ma mun tura ma chairman local government takarda a kai mishi na cewa gidan nan wayo sabata bakwai ba ba mu abinci ba har yanzu kuma mun ga abin da yazo ba saboda haka wannan din wanda ta muna ne kaga yanzu ga mu a nan gidan nan yanzu haka ruwa yake kwanci ciki fiye da kima bayan babu abinci nan ma mun kai wata wajen biyar gidan nan kafin mu samu a zuwa yi muna ɗan ledodin na bamu mai daki ledodin aka bamu da kusa daidai da kudin da ake ba kafin da ba bamu ba kowa shi ya buga mu kai ne daki ko ya cire alifin shi aka buga shi sannan mu din nan muna da damuwa kala kala ka gani yanzu haka yaran mu ba su da ma inda za su yi makaranta sama da shekara biyar yanzu ka gane ko sannan bamu da wani abu na jin daɗin rayuwa ko guda katibu ma wanda muke kwanci bamu da kowa kasa yake kwanci damuwa kala-kala har ma ba mu san ma inda za mu sa kanmu ba a takaice ni mai wannan maganan ni kaina Arji Musa a Jeriya yanzu ina da mutum sama da mutum saba da 70 garin nan amma wallahi tallahi ba wani mutum wanda yake da katifa ake kwanci daga wanda yake shi ne dan bargon shi wanda yake da shi sai wanda yake shi ne yani amma wani bukata na gwamnati cikakke wanda aka ce an yi babu shi to yanzu a gidan nan muna da mutum sama da 600 da wajen 50 da wanda shi da magidanci fa mutum kuma sama da 2700 muke da shi gidan nan amma ba wani abinci da yake zuwa gidan nan dangane da haka ni ban san ma abin da zan kara maka ba
ni ne Muhammad Sani Aliyu wanda ake wa inkiya da JTI Doron Baga imam kenan sai dai kuma kira da nake da gwamnati musamman gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha kafin daukan matakin hanawa ya kamata a ce akwai wani gudunmuwa na musamman wanda ita gwamnatin tarayya ita kanta da gwamnatin jiha za su tallafa wa waɗannan ƴan gudun hijira dan akwai waɗanda idan har ba su fita sun yi bara ba za su kwana babu abincin da za su ci kuma kamar yadda yake a wannan kam namu na Doro kam tunda muka zauna nan wata bakwai babu wani tallafi na abinci daga ƴan kungiyoyin nan na abun nan NGOs din nan kungiyoyin nan babu wata kungiya da ta taba zuwa gidan nan ta raba wani abinci na zuwa gani illa mun san so daya wanda ba mu wuce wata daya a gidan nan ba an taba zuwa an ba kowane magidanci kwano hudu na shinkafa da kwano daya na wake amma banda wannan har kawo yau ba wanda aka taba ba wani abinci gaskiya abu na farko in ma dai gwamnati ta ci gaba da kawo mutane tana tsarewa dan mabaratan ba za su fasa yin bara ba in dai ba a zo an tallafa ba sai dai ta ci gaba da kawo mutane tana tsarewa ko kuma idan mutane sun yi wa gwamnati biyayya to za su shiga cikin wani kunci kila wannan ya zama sanadiyar rayuwarsu yanzu akwai irin kungiyoyin nan irin su Action Hunger da Sword Hunger da sauransu duk suna shigowa gidan nan kuma kullun suka zo muna koka musu akan matsalar mu fa shine abinci amma kullun matsalar su shine da za su kawo mana shine wai su yi mana shadda gurin da za a yi tsugunno wanda yake kuma yanzu a cikin gidan nan muna da shadda wanda ta fi kwaya 50 da wuraren wanka wanda ake amfani da su kuma amma a kullun a ce su ne za a yi kuma ba mu da matsalan wannan matsalan mu shine abinci in ba a ci abinci ba ma ina ne za a samu gurin da za a je a yi ba haya in ba a ci abinci ba ina maganar ba haya a duba wannan kukan namu kuma wannan ba ya shafe mu kadai bane kamar muna bayyana namu matsaloli ne amma idan ka leka duk irin kam kam kudin nan duk zaka samu irin matsalolin guda daya ne waɗanda ake ba ma zaka samu abin da ake ba su bai ishe su ba to ina ga waɗanda ba a ba komai wannan kuka mun kai ga abin da ya shafi kukan mu zuwa ga ciyama na local gamman namu to alhamdulillah a yau ma dai an sake isar mai da wannan kukan kuma ya bukace mu da a rubuta takarda a bashi a rubuce ta yanda zai isar da wannan kukan namu zuwa ga ita gwamnatin jiha an bashi amma dai har yanzu mun muna cikin zaman jira ne dan haka gaskiya idan har ba a samu wani tallafi ba to mutane za su shiga cikin tagayyara da halin haulai wannan shine insha Allah
dukkan irin waɗannan matsaloli kuma ya ba mu zaman lafiya da dorewa. Masu saurare, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Kafin mu karkare shirin namu, ga hirar Abdul Ibrahim Abdul Aziz da wakilin ma'aikatar kai agajin gaggawa ta tarayya a jihohin Taraba da Adamawa, Imam Abani Garki.
So kawo yanzu akwai yan gudun hijira da dama a jihohin Adamawa da Taraba. Bari mu soma na Taraba nan kwana nan ba da kayakin tallafi kaman mai da me kuka yiwa waɗannan, sannan kuma yan gudun hijira suke Taraba kamar adadin su kaman nan.
To da farko dai kamar da kai magana da dauki da muka kai Taraba da Adamawa, kafin wannan ma a baya ka sani mun kai dauki a watan farko na January na 2019 mutanen da ambaliyar ruwa ya shafa mun ba su dauki na kayan abinci da wanda ba kayan abinci ba da kayan gini. A jihar Adamawa kadai mutum 2,300 da wani abu suka amfana magidanta, a Taraba mutum 3,274 suka amfana magidanta kenan. Bayan wannan gwamnatin tarayya sun fito da wani sabon program wanda ake kiransa Special Agric Intervention Program. Yanzu haka akwai 2 teams da muka samu daga Abuja, ɗaya tim ɗin suna kula da ɓangaren abin da ya shafi ambaliyar ruwa wato flood kenan, ɗaya kuma suna kula da ɓangaren da abin da ya shafi conflict wato rikici tsakanin al'umma makiyaya da manoma. Wannan intervention ɗin shi ma zai bada tallafi na abin da ya shafi iri, na abin da ya shafi magunguna na feshi, na abin da ya shafi taki na zamani domin a bunƙasa harkar noma. A jihar Taraba kaɗai mutum sama da 21,000 za su amfana daga wannan tallafi. A jihar Adamawa kai mutum 21,000 za su amfana wannan tallafi. A Taraba sama da mutum 10,000 za su amfana da wannan tallafi. Bayan wannan kuma wannan tallafi da muka kai Taraba shi ma mun yi irinsa a nan Adamawa wanda kake magana, shi kuma kamar livelihood food support program mun kirasa. Tallafi ne wanda muka bayar waɗanda ambaliyar ruwa ta 2018 ta shafa na masu ƙananan sana'o'i, domin a tallafa musu su meke su cigaba sana'o'insu. Mun raba kayayyaki wanda ya shafi kamar kayan da keken ɗinki, injin ban ruwa na noman rani da kuma injin markaɗe. A jihar Adamawa mutum 300 magidanta har da mata sun amfana da wannan, domin lokacin da aka yi wannan abun mun so mu ba da ƙarfi ga mata, saboda mun san da mata suke tantance irin wannan abubuwan su za su yi amfani da shi ya amfani sai kuma amfanin al'umma. Kora ka jihar Adamawa kaɗai mutum 340 suka amfana da wannan tallafi wato magidanta kenan. A jihar Taraba kuma mutum 370 suka amfana da wannan tallafi na livelihood support program. To wannan shine a takaitaccen bayani akan an tallafin da muka yi satin da ya gabata.
Kamar yanzu haka yan gudun hijira nawa ne suke Taraba, kuma a wani sansanin ne kuka aje su tunda hukumar ku ta da ruwa da tsaki wajen tallafa musu?
To ko sati da ya gabata mun je mun tantance, ka san harkar dan gudun hijira ko da yake abu ne wanda yake canzawa, alƙalama suna canzawa. Mun je mun tantance akwai rikici da aka yi a ƙaramin hukumar Lau da Donga da Ardokola. Mun tantance mun samu aƙalla yan gudun hijira kamar 10,000 da wani abu wanda muka tantance kenan. To sauran camps tunda kamar da na yi magana abu ne alƙalama suna canzawa. Yau ka je wannan ya shigo gobonsa ya fita. To amma wanda muka tantance nan ba da iya ba shine wannan tsammanin hukumomi guda uku. Ya kamata a ce mun je Wukari, to amma saboda yawan fita ya lafa ba dole muka kura da zuwa Wukari, saboda shawarwari da jami'an tsaro suka bamu cewa kada mu shiga wannan gurin tunda har yanzu akwai sauran zaman nan fita da ke faruwa. To wannan shine alƙalamin da zai biya maka zuwa yanzu.
Bayan ga batun ambaliya san su, akwai kuma batun su waɗanda suke sansanin yan gudun hijira, kamar yanzu sansanin yan gudun hijira Adama kamar nawa ne, kuma alƙaluma yan gudun hijira suka rage yanzu kamar nawa ne da Balahira Boko Haram ta shafa?
To sansanin yan gudun hijira a jihar Adamawa akwai waɗanda gwamnati ta organizing ko in ce tantance ta suke ta sanar da zaman su take ba su tallafi na kayan abinci. Wannan muna da kam guda uku. Akwai kam na Fufure wanda suna da yan gudun hijira kan 1,432. Akwai kam na Malkoshi muna da mutane akalla 1,200 da wani abu. Akwai kuma Santa Teresa kam muna da mutane 536. Waɗannan su ne waɗanda gwamnati tantance su ta ci gaba da kula da su har yanzu. Amma ina so ka sani cewa akwai yan gudun hijira waɗanda suke zaune a cikin al'umma, waɗanda kamar yadda na faɗa su ma tantance su ko da yaushe abu ne wanda alƙalama sa canzawa. Akwai hukuma ta kula da yan gudun hijira IOM ko da yaushe mukan yi aiki tare da su a sake sabunta alƙalama, a tabbatar da yawan yan gudun hijirar da ake da su a cikin al'umma da kuma da suke cikin kam. To mu yanzu muna da alƙalama a hannunmu wanda suke cikin kam kamar yadda na baka, wanda kuma suke cikin al'umma abu ne wanda ne kamar da ga maka dole sai an saki tantancewa a tabbatar da cewa ga iyayen yan gudun hijira da suke shi saboda wasu daga cikin yan gudun hijira ne na tattalin arziki ko sun zo harkar sana'a ko sun zo noma ko na makamcin haka to alƙalama dai ala kullu halin sukan canza saboda haka wannan shine irin alƙalaman da zai iya baka a wannan lokaci
wata matsala ita ce tabbatacce maka yanzu haka akwai butun kanta tsayin da ka dauko da shi kanta ana ba su abinci su da ba su san su cikin yan watanni na an samu tangarda da san su yanzu yayin ya canja gani kancewa sun ta korafin kancewa abun baya isan su da wuri ta da lokaci da san su
to yanzu magana nake maka satin da ya gabata ma mun kai abinci isan san yan gudun hijira azumi kusan sau biyu muka ba su abinci farkon azumi muka kai musu abinci saboda shirye-shiryen azumi dan da sallah muka je saboda sallah muka yi musu abinci yanzu bayan an dawo mun kai musu abinci wannan sati da ya gabata shi ma mun kai musu kayan abinci ina tabbatar muku da cewa mu dai a sallah mu abun da ya kamata mu kai na kayan abinci mun kai yanzu abun da muke sauraron ƙarshen wannan watan in mun samu approval za mu kai musu shi ma kayan abinci su insha Allah
cikin bakin alƙawarin sana kamar san cewa fiye da mata kusan wasu ce goma wasu ce takwas wasu sha biyu ne suka haihu a waɗannan sassan guda uku da ka ambata kamar mata nawa ne suka haihu a cikin kwanakin nan
to ni alƙalamin da na samu labarin guda shida wanda suka haihu muna samun labarin guda uku kamar yadda ma'aikata na suka sanar da ni sansanin yan gudun hijira na Malkohi da kuma guda uku a sansanin yan gudun hijira na Furika wannan shine kuma lokacin da muka sami irin wannan mukan ba su kulawa ta musamman mu akan kanmu locally ko kuma iya wannan office mu mukan samu su da wani abu misali in muna da wani abu da za mu yi tallafa musu na musamman mukan bai waɗannan matan abun da Allah ya sa muke da shi domin mu tallafa musu da sauƙin matsalolin da suke ciki
wani matakin ku dauka domin hana cin zarafin mata musamman yan gudun hijira ganin kan cewa wasu sukan fita wasu kuma akwai zarafin ganin kan cewa irin abu ne bai kamata kaman fiye da mukan ko kuma cin zarafin su ta fannin jima'i wani matakin ku dauka domin hana cin zarafin yan gudun hijira
to wannan nauyi ne wanda ya rataya akan hukumomi da yawa akwai jami'an tsaro ko da yake nakan faɗa cewa shi wannan sansanin yan gudun hijira ba wai hukumar nema ce kadai take kula da shi ba akwai sojoji a cikin mu akwai jami'an tsaro na cikin mu rankaya wanda suna cikin kamp din nan awa 24 suna kula da duk abin da yake faruwa kuma suna bada rahoto su bayar wa office din rahoto mu ma su ba mu rahoto akwai jami'an yan sanda akwai jami'an civil defense da dai sauran jami'ai wanda suke taimakawa kula da wannan kamp ala kullu halin muka yi kokarin mu domin kwadakar cewa mu sanar da su su hakkin su kansu yan gudun hijira duk wanda yake da kokarin yi wa musu wani barazana domin su zarafin su suna da haƙƙi kuma muna ba su waya ta abu da take ko da yaushe sanar nan ba ta suna kiran da kansu su ga mu irin damuwar da suke ciki kuma ni da kaina na samu lokaci na kan zagaya in je sansanin yan gudun hijiran nan in tattauna da su in tattauna da mata in tattauna da yara in tattauna da dattijan su kuma ma'aikatan mu su ma wani lokaci mukan tura su je su zagaya su ji irin halin da ake ciki to ya kokarin mu muka yi kokarin mu mu san abin da halin da suke ciki abin da zamu yi mi maganin sa wanda kuma ba mu ne zamu yi ba mu danganta shi da hukumar da ya shafa
kamar kwanan nan kamar alƙaluma kamar case na wani kai magani ne cin zarafin nan
to ni dai gaskiya har yanzu ban samu wani case da aka kawo a rubuce cewa an ci zarafin wata mata ba wanda zan iya tunawa na wata mai dan tafin hankali Gladys wanda ta sami aka samu matsala shine wanda ya kai kamar kusan shekara da wani abu yanzu shine wanda zan iya tunawa amma bayan wannan ba wani rahoto da aka kawo min ni dai a rubuce cewa akwai wata mace da aka ci zarafin ta
kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Levis Gresham da engineer mu ta yau Zainab Abdulrahman tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Mu'azu ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya